Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa wata sabuwar shirinmu a yau. Ina fata yara suna kusa da akwatin rediyo, idan kuma suna da ɗan nisa, mai sauraro sai a kira su domin su ma su samu albarkun a fili domin yara, wanda uwar gida Rahila Ishaya za ta gabatar. A shirin kuma Pastor Ishaya Amos Katia yana shirye a fili domin sujada. Fasa Audu yana tafe da guziri domin ka mai sauraro kar ka yi yadda wannan guziri ya wuce ka. Ni ne jagoran shirin, addu'a na da fata na shine za a samu zarafi domin a samu karfafawa a cikin shirinmu na yau. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Ubangiji ya sake kawo mu shirinmu na yau. Iyaye da yara, sai a maso kusa a ji labarin da nake tafe da shi a yau. Kan labarinmu na yau yana cewa, yadda Ibrahim ya mayar wa Allah da Ishaku. Yadda Ubangiji ya mayar wa Allah da Ishaku. Yana kuma samuwa a cikin littafin Farawa, Sura 22, aya 1 zuwa 20. Ni ce mai suna Rahila Ishaya. Sai abi ni a hankali. Nufin Allah ne mutane su nuna masa kauna ta wurin abin da suke da shi. Ka tuna yadda Allah ya so mutum na farko a cikin gidansu a gonar Adini, ya kuma dokace su kada su ci ‘ya’yan itatuwan, sun kuma kasa nuna kaunarsu gare shi. Amma Ibrahim ya rika sauraron muryar Allah, yana kuma biyayya. Ya bar kasansa da al’ummansa, ya yi tafiya zuwa kasan da bai sani ba. Domin Allah ya kira shi. A labarinmu da ya gabata, ya kori Ishma’ilu da Hajaratu domin Allah ya ce masa ya yi haka kamar yadda Saratu ta faɗi. Ko da yake bai zama masa da sauki ba, amma Ibrahim a shirye yake ya yi biyayya kowane lokaci. Shekaru suna wucewa, amma kaunarsa yana karuwa ne, domin Ibrahim ya san cewa Ishaku ne ɗan da Allah ya yi masa alkawari. Domin haka, ya kaunaci Ishaku a matsayin kyauta daga wurin Allah. Ya yi annashuwan lokacin da Ishaku zai zama mutum, shi ma ya sami yaro. Ya sani cewa yaransa za su yi girma su zama iyayen al’umma mai girma. Domin Allah ya faɗa masa waɗannan zattuntuka. Saboda haka, duk lokacin da ya ga Ishaku, ya kuma yi wannan tunani, yakan sani cewa duk alkawalan Allah suna cikin wannan yaron ne. Ishaku ya girma ya zama mutum. Ibrahim ya koya masa sanin Allah, ya kuma yi masa sujaida. Wataƙila yakan ɗauki Ishaku sa’an da zai je miƙa hadaya bisa bagadi, ya kuma faɗawa Ishaku cewa Allah zai karbi baikonsa da addu’o’insa idan ya aika nagarta. Ishaku kuwa ya kaunaci ubansa, yana kuma yi masa biyayya. Sa’an da Allah ya ga cewa Ibrahim yana matuƙar kaunar yaronsa, da kuma yadda yaro yake yi masa biyayya, sai Allah ya yi tunani, dole in sake gwada Ibrahim sau ɗayan nan, domin in ga ko yana kaunata fiye da yaron da na ba shi kyauta. Wata rana, sai ya kira Ibrahim. Ibrahim kuma ya amsa, duba, gani nan. Sai Allah ya ce, ɗauki yaronka, tilo, Ishaku, wanda kake kauna matuka, zuwa ƙasar Moriya, a can za ka mayar mini da shi a matsayin hadaya bisa bagadi, wanda za ka gina a wurin da zan nuna maka. Ibrahim bai san dalilin da ya sa Allah ya ce masa ya mayar da Ishaku a matsayin baiko ba. Bai gane yadda alkawalan da aka yi masa ta wurin Ishaku za su cika ba. Muddin ya yi hadaya da Ishaku, kamar dabbobin da ya yi hadayarsu a baya. Amma Ibrahim ya gaskanta cewa Allah ya san daidai, domin haka bai tsorata ba, ya yi biyayya. Kasar Moriya yana da rata da tent na Ibrahim, kuma tafiya zuwa wurin zai ɗauki kwanaki. Ibrahim kuwa ya san haka, sai ya fara shiri nan take. Ya kira bayinsa maza guda biyu da Ishaku. Ya yi wa dokinsa zirdi, sai suka fara tafiya. Sun ɗauki itace da kuma wuta domin kona hadayar. Sun yi tafiyar har kwana biyu, kowane dare sukan kwanta a karkashin itatuwa ne. Rana na uku, Ibrahim ya hangi duwatsun da Allah ke son ya gina bagadi, ya kuma mika hadayarsa. Sai ya bar bayin tare da jakunan su jirace su a kan hanya. Shi kuma da Ishaku suka tafi su kadai. Ishaku ya ɗauki itacen bisa kafadarsa, Ibrahim kuma ya ɗauki cocima da ke da wuta a ciki. Sa’an da suke hawa dutsen tare, sai Ishaku ya fara tunani yadda ubansa ya manta ya ɗauki rago domin hadaya. Shi bai san abin da Allah ya bukaci babansa ya yi ba. Bai gane abin da ya sa sun yi nisa da gida domin su mika hadaya ba. Sai ya ce, "Babana, duba ga itace ga wuta domin bagadi, amma ina rago domin hadaya?" Ibrahim ya amsa masa ya ce, "Allah zai tanada ma kansa rago." Sa’an da sun kai wurin da Allah ya ayyana, Ibrahim ya gina bagadi, ya sa itace a bisa bagadin. Sai ya ɗaura Ishaku a hannu da kafa, sa’an nan ya sanya shi bisa bagadin. Biye da haka, sai ya ɗauki wuka domin ya kashe yaron, sai wata murya ta fito da ƙarfi daga sama ta ce, "Ibrahim! Ibrahim!" Sai tsohon ya saurara tukunna. Sai mala’ikan Allah ya ce masa, "Kada ka yi wa Ishaku barna. Yanzu na sani kana ƙaunar Allah fiye da yadda kake ƙaunar yaronka. Ka kwance hannunsa da kafafunsa, ka sake shi ya tafi." A nan ne Ibrahim ya ga rago cikin tsarkakiya. Ya ɗauki dabban nan, ya mika ta hadaya a madadin Ishaku ɗansa. Daga baya mala’ikan ya kira daga sama ya ce, "Da shike baka kebe mani ɗanka kamnatacce ba, zan albarkace ka in kuma sa zuriyarka ta zama kamar taurarin sama ga yawa, kamar yashin teku kuma. Zan kuma albarkace dukkan al’ummomin duniya ta wurin zuriyarka, domin ka yi biyayya ga muryata." Ibrahim kuma ya kira sunan wurin da ya gina bagadin Jehovah Jare, wato Allah zai tanada. Sai suka komo wajen bayin da suke jira a gefen hanya, suka komo gidansu a Beersheba, inda Ibrahim ya dasa itatuwa ya kuma haka rijiya kafin wannan labarin. A nan ne Ibrahim ya zauna shekaru da yawa. Yara, ƙarshen labarinmu na yau kenan. Ubangijin Allah ya kai mu mako mai zuwa. Thank you.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, mai sauraro sai mun gan sakonka. To a yanzu fili ne na waka. Za mu saurari zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Kalambai a Jingirjiyar Plateau. Bayan wakar su, Pastor Ishaya Amos Katia zai biyo baya da fili don sujada. Mai sauraro a zauna kusa da kwatin radio domin a samu wayannan albarku.
Ubangiji makiyayi na ne,
ni ba san sako me ba. Ubangiji makiyayi na ne, ni ba san sako me ba.
Yana sanya ni
ni kwanta cikin makiyama danya. Ubangiji makiyayi na ne, ni ba san sako me ba. Ubangiji makiyayi na ne, ni ba san sako me ba.
Yana bishe ni
agefe ruwa yana hutawa. Ubangiji makiyayi na ne, ni ba san sako me ba. Ubangiji makiyayi na ne, ni ba san sako me ba.
Yana war kasar
da laila kullum, yana bishe ni ciki hanyayi. Hakika ko tafiya nake kerata yana bidani. Hakika ko tafiya nake kerata yana bidani.
Yana war kasar
da laila kullum, yana bishe ni ciki hanyayi. Hakika ko tafiya nake kerata yana bidani. Hakika ko tafiya nake kerata yana bidani. Masu dogara ga Ubangijinmu, masu dogara ga Ubangijinmu, masu dogara ga Ubangijin sunan su Allah. Masu dogara ga Ubangijinmu, masu dogara ga Ubangijin sunan su Allah. Sesiyana na Ubangijinmu.
Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Godiya ta tabbata ga tsarki Allah domin ya sake ba mu zarafin mu sake saduwa. Sunana Pastor Ishaya Amos Katia. Karatun littafin mu yau na samuwa cikin littafin Farawa sura 2 aya 16 zuwa 17. Ayar Allah tana cewa, Ubangiji Allah ya yi wa mutumin umarni ya ce, kana da yanci ka ci daga kowanne itace da ke a gonar, amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, amma ranar da ka ci shi za ka mutu lallai. Allah shi yi wa karatun maganarsa albarka. Kan maganarmu yau ita ce, me ya kawo mutuwa? Mu yi addu'a. Allahnmu mai tsarki, mai girma, mun gode da zarfin da ka ƙara ba mu, mu yi taɗi tare, ba mu ikon ganewa cikin Isa Almasihu mai cetonmu. Amen. Me ya kawo mutuwa? Kamar yadda muka duba a darasinmu na baya, mun yi magana akan menene ita mutuwa da kanta. Ayar Allah cikin Zabura 76:5 ta ganar da mu cewa mutuwa bacci ne. Idan mai sauraro bai manta ba, mun kuma yi magana a cikin littafin Yohana ko kuma Yahaya sura 11 aya 11 zuwa 14 da kuma aya na 21 zuwa aya na 25 wanda muka samu labarin Lazar da ya rasu. Isa almasihu ya zo ya gaya musu cewa dan uwanmu yana bacci. To da shike bacci ne mai iko duka kuma ya zo ya tashe shi daga bacci. To daga nan za mu dora me ya kawo bacci ko kuma mutuwa, shine kan maganan menene ya kawo mutuwa. Fara wannan dai sura 2 aya 16 zuwa 17 ya gaya mana dalilin shigowar mutuwa, domin maganar Allah tana cewa Allah ya yi ma mutanen umurni, wato Adamu da Hawa'u a gonar Adenin, cewa itacen da ke tsakiyar gona, itacen nan na sanin nagarta da mugunta, ba za su ci ba, ran da sun ci mutuwa za su yi lallai. Wannan ya amsa mana tambayan kenan, cewa abin da ya kawo mutuwa rashin biyayya, abin da ya kawo mutuwa kinji, abin da ya kawo mutuwa ƙetare umurnin Allah. To amma a yau za ka iske mutane yau sun yi dalilin mutuwa fasara daban-daban, sun kawo dalilan mutuwa iri daban-daban. Yau idan mutum ya mutu, wasu sukan ce ai ya mutu saboda ciwo kaza ko ciwo kaza ko ciwo kaza, hatta ma wasu dalilan sun kama daga hatsarin mota ko kuma hatsarin jirgin sama. Wasu ma sukan iya mutuwa a kuma ce sanadiyar guba ce aka basu. Wasu suna mutuwa sabili da kila wani ya yi sanadiyar mutuwan ta wata hanya daban, ko maita ko kungiyan asiri da dai sauransu. Wasu ma suna mutuwan kisan kansu da kansu, ma'ana ka iske mutum ya je ya rataye kansa, ko shi da kanshi ya sha guba da kansa ya kashe kansa, watakila ko saboda wata dalili na daban. To wannan a tattare jama'a suna cewa su ne dalilan mutuwa, hatta ma likitoci in an yi mutuwa sukan ba da shaida da kuma dalili bisa ga nasu bincike na abinda ya janyo mutuwan wannan mutumin. Har ma wasu in an yi rasuwan sukan tilasta cewa lalle sai an yi bincike me ya kawo sanadiyar mutuwan dan uwansu ko kuma koda ma wane ne. To amma mai sauraro, yau ina son ka gane ko da waɗannan dalilan sun zo daga baya ne, amma dalili na farko da ya yi sanadiyar shigowar mutuwa, da ya yi sanadiyar sa mutuwa ta zama adadi ko kuma sanadiyar rayuwarmu ta kawo ga ƙarshe, ayar Allah ta ce da farkon fari kinji ne ya jawo ta. Domin Allah ya yi ma Adamu da Hawwa umurni ya ce kada su ci, sun kuma ci, dalili kenan. Wannan ita ce tushe na abin da ya jawo mutuwa. Shi yasa littafin Romawa rubutun manzo Bulus ya ce a sura 3 aya 23 wanda ta ce dukkan mutane sun yi zunubi. Zunubi kuwa ƙetare umurnin Allah ne. Zunubi rashin biyayya ne da maganar Allah. Zunubi abu ne wanda take sabani da biyayyar abin da Allah ya yi. Don haka da shike mutane duk sun yi zunubi, ayan sai ta ce sun kasa ga darajar Allah. Mai sauraro, a yau ina son mu gane cewa kin biyayya da maganar Allah shine dalilin da ya kawo mutuwa, shine dalilin da ya sa mutane na mutuwa. Wanda ayan tana gaya mana idan da ba mutum ya yi rashin biyayya ba, da shirin Allah mutum ya rayu har abada, ya rayu cikin jin daɗi, ya rayu babu wahala, ya rayu babu ciwo, ya ci gaba da zama da daɗi a cikin gonan, domin dukkan ƴaƴan itatuwan da Allah ya tanadin su a cikin gonan, babu shakka Allah da kansa ya ce waɗannan ƴaƴan itatuwa a cikin su akwai waɗanda za su zama na abinci, cikin abincin kuma akwai wanda za su kawo mu mutum lafiya, a cikin lafiyan kuma akwai wanda za su tsawaita kwanakin mutum, hatta ma akwai itace na rai a gonan bisa ga faɗin littafi mai sarki. Dan wannan dalilin ne ma ya sa Allah ya ce ma Adamu da Hawa'u su fice daga gonan, domin gudun kada bayan sun yi rashin biyayyan nan sun ci daga itacen da aka dokace su kada su ci, su miƙa hannu kuma su ci daga itace na rai. Wato kenan da mutum ya zama rayayye cikin wahala. Wasu lokaci in ka dudu wani rashin lafiya, hatta za ka gama shi mai ciwon da masu jinya suna cewa ma kash da ma mutuwa ta zo ko ma huta, ko shi ma kansa ya ce da ya huta. To sanadiyan kenan da Allah ya ce ba zan bar mutum cikin kamannina ya sha wannan wahala ba. Da fatan mun gane dalilin shigowar mutuwa, mun kuma gane dalilin da ya sa mutuwa ta zo, kin biyayya ne. Da fatan ni da kai a yau za mu yi biyayya da duk abin da Allah ya ce, da abin da ya mana umarni, da abin da ya kwaɓe mu, da abin da kuma ya ce mu yi, Allah ya ba mu ikon yi. Allah shi taimake mu. Mu yi addu'a. Allah, mun gode maka da wannan magana, mun kuma gode domin wannan bayani. Taimake mu a cikin sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Amin.
A yau, ko kana so ka kasance da rayuwa mai farin ciki, ka kawar da baƙin ciki a cikin zuciyarka? Domin a yau idan ka dubi mutane, za ka gani cewa sai gunaguni suke, suna cewa rayuwa ba ta da daɗi, ba ni da wannan, ba ni da wancan. Sun shiga rayuwa ta ruɗu, ba su da abin da suka sa a gaba, illa su riƙa ƙoƙe-ƙoƙe suna cewa kash, abubuwa ba sa tafiya min yadda ya kamata. To a wannan rayuwa fa kana buƙatar wasu domin ka dogara a gare su kai girma, sa'annan da yawa kuma suna buƙatar ka domin su jingina a gare ka domin su ma su girma. Mai sauraro, wataƙila baka sani ba, akwai waɗanda suke duban ka a yau, sun dogara ne a gare ka, suna ganin kai ginshiki ne wanda zai taimaka musu domin su tashi su yi rayuwa. To wannan lallai gaskiya ne, domin yadda kake a cikin rayuwarka, kai ginshiki ne a cikin rayuwar wasu, domin Allah yana amfani da mutane ƴan Adam a matsayin kayan aiki domin su tokari wasu su kuma gina su. Mu fa kayan aiki ne a hannun Allah domin mu gina rayuwar wasu mutane, mu kuma canza alƙiblar rayuwarsu. Babu wani aiki a cikin wannan duniya wanda yake da girma fiye da taimakon mutane domin su gino a cikin rayuwarsu. Menene za ka iya ba wa mutum fiye da nuna masa hanyar da zai iya girma a cikin rayuwarsa, fiye da yadda za ka faɗa masa cewa kai mutum ne da za ka iya taɓuka abin da zai kawo maka jin daɗi a rayuwarka, ya kuma kawo jin daɗi a cikin rayuwar wasu. Me ya fi wannan farin ciki, a ce mutum ya zo ya same ka ya ce kai ta wurinka ne na samu ginuwa, na samu ci gaba a cikin rayuwata? Hanya mafi sauƙi da za ka sami cikakken salama a cikin rayuwarka shi ne ka yi amfani da ikon da Allah ya baka domin ka taimaka wa wasu, domin mutane su raɓe da kai su samu ci gaba a cikin rayuwarsu. A kullum idan ka duba kewaye da kai, ya mai sauraro, za ka ga cewa akwai dama iri-iri da Allah ya baka domin ka yi wa wani wani abu da zai taimaka masa domin ya gina ka. Za ka iya tuna labarin wanda ya taɓa zuwa zai kashe kansa sa'ad da yake ya kusa ya hau itace domin ya rataye kansa, sai wani ya zo a guje ya same shi ya ce, dan Allah, ina son kafin ka mutu ka ba ni izini, bayan ka mutu in kwance bantan da kake ɗaure da shi domin in je in yi amfani da shi. Wannan mutumin da ya je kashe kansa sai ya canza tunaninsa, ya lura da cewa ashe da wanda yake da bukata da ta fita sa. Saboda haka mai sauraro, ka duba akwai abin da za ka iya yi wa wasu, sannan ƙurewar wahalar rayuwa ba ta ƙare a kanka ba. Akwai waɗanda ba su da irin dama da galihu da gata da kake da shi. Ka kasance mai godiya ga Allah, ka buɗe idonka domin ka taimaka wa wasu, domin ta wurin taimaka musu ne kai za ka samu salama, Allah kuma zai taimaka maka. Wannan saƙo ya fito ne daga hannun Habu Dawaki, sa'annan ni Malam Audu na karanta. Iya abinda ya sawaka kenan mai sauraro, ina fata an samu karfafawa ta dalilin sauraron shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Muna sa idon samun sako mai sauraro. Ina godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa a shirin, kamar ita uwar gida Rahilla Ishaya da kuma Pastor Amos Katia, ba zamanta da shi Pastor Audu ba, hadda zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Kalambai a Jingiri Jihar Plateau. Duka muna cewa Ubangiji ya yi muku albarka. Mai sauraro, kai ma mai albarka ne da kasancewa tare da mu. Mun gode maka. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci, ba zamanta da Ibrahim Ishaku Gyangba, nine Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari, da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.